ونصلي على النبي الكريم. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وأجرنا من النار. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yau ma shi yardar Allah da dacewa daga wurinsa rayuwarmu ta sake kawowa zuwa ga wannan yammaci na Lahadi, wanda a yau 16 ne ga watan Ramadan shekarar Hijira 1446. Domin ci gaba da tafsirin Al-Qur'ani mai girma a cikin wannan sura Al-Barka, suratul Baqara. Jiya mun ajiye karatu ƙarshen aya ta 245. Yau ba mu tashi a 246, za mu tashi 245, za mu tashi 46 ko alantar ilal ilal mara'id bani Isra'il. Za mu tashi da 6 ko alantar ilal fasir da 40.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون.
Malam ya ce, Allah ta'ala ya ce, alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim. Kafin nan malam ya ce, summa bada'a min huna ila akhir sura bi amali tartibin iktisadi min bina'i budin wa siyasatiha wa tijaratiha. Sannan daga wannan gaba zuwa ƙarshen sura, ita wannan suratul Baqara, ta soma bayani game da tartibin iktisadi, tsara tattalin arziki. Al-iktisad shi ne tattalin arziki. Min bina'il budun, na daga gina birane, wa siyasatiha da kuma tafiyar da su, jagoranci, wa tijaratiha da kuma al'amari da ya shafi saye da sayarwa. Faqala, sai Allah ya ce, alam tara, istifhamu ta'ajjub, tambaya ce ta ta'ajjubi, ta ban mamaki, ba na shin baka gani ba, وتوشيك إلى استماع ما بعده دكما سن يبيكي سن يشوكي وجن سورار عبد الدين مبايا إساتي الله تعالى دي أنبتا وننقبا داك سيتي ألبتر شمبك غريب أي ألب ينتهي علمك شين سن ينكبي بيفدك با إلى الذين خرجوا من ديارهم zuwa ga labarin mutanen nan da suka fita daga gidajensu ko garuruwansu wa hum ulufu alhadi su dubbai ne wasu mutane ne masu yawa su dubbai da yawa arba'atu aw samaniyatun aw asharata ala aka ce yawan adadin mutanen ya kai 4000 ko 8000 ko 10000 aw salasuna ko 30000 aw 40000 ko 40000 aw 70000 ko 70000 adadin mutane kenan su wadannan mutanen sun fita daga gidajensu ko garuruwansu menene ya fitar da su hazaral maut saboda tsoron mutuwa yasa suka guje wa garuruwansu suka fita wahum qaumun min bani isra'il wasu mutane ne daga cikin bani isra'il mun yi bayanin su wane ne bani isra'ila da rusa da gaba ko ayyan annabi yaqub alaihi salam to rashin bar isra'ila menene yasa suka bar wannan garuruwa nasu wa qa'ada qawlu bi biladihi fa faru anoba ne ta faru a garuruwan nasu da haka sai suka gudu ana ta mace saboda anoba ta faru kamar irin su amai da gudawa dukan wani cuta da za ta barke ana ta mace ita ce kira anoba wanda ta faru a shekarun baya ko corona shekarar 2020 da irin wannan abu da ya faru da annoba a garuruwan nasu sai ake ta mutuwa da haka sai suka fita a garin su da yawa saboda su guje wa mutuwa saboda tsoron mutuwa alhali ita mutuwa ba a guje mata ya bushi hadisin Usama dan Zaid daga Nabi sallallahu alaihi wasallam a ce idza sami'tum bitta'un fi ardin falatadkhuluha idan kun ji labarin annoba ta barke a wurin gari to kar ku shiga wannan gari wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha falatakhruju minha idan kuma annoban ta faru a garin da kuna zauna ce to kar ku ce za ku gudu haka sunna ta koyar in baka garin ana ta mace ana ta jinya to kar ka shiga in kana nan kuma kar ka ka zauna kai hakuri idan Allah kaddara maka mutuwa a dalilin wannan annobar to Allah wannan mutuwar shahada ne an gane wannan ko to wannan shiri abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa game da idan annoba ta bace a gari wannan mutane sun fita daga wannan garuruwan nan saboda tsoron mutuwa alhali ita ko mutuwa ba a guje mata duk yanda ka kai da daukan matakai inganta kiwon lafiya da kula da rayuwa tsaro duk ba zai hana mutuwa sai dai lokaci bai yi ba mutuwa ba a guje mata Allah ta'ala ya ce a kullu kuntum fi buyutikum da barazal ladina kutiba alaykumul qatl ila mawadi yana mai da martani a munafikai da suke gaya wa musulmai cewa inda kun zauna kun bi shawarar mu da ba ku ce kuwa a yaki dawa ta'una ba kutilu wai da sun bi shawaran su munafikan da waziyan kashe su ba su musulmai kuji da Allah ce ka gaya musu ko da kuna gidajen waɗanda Allah ya sa su mutuwa sai sun fita zuwa kwance kai da kanka za ka kai kanka gonda za ka mutu in Allah ya rubuta da ka ba wata dabara mutuwa wallahi duk wanda ka gaya musu kwana sai ka ba wata dabara Allah ta'ala ya ce aina ma ta kono yidrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada duk inda kuke sai mutuwa ta same ku koda kuna a gine-gine masu tsayi komai irin da kaje sai ta same ka qul innal mauta alladhi tafiruna min fa'ida wa mulaqitu ka gaya musu wannan mutuwa da kuke guje mata sai ta kamar sai ta same ka kare gudun naka sai kaje ka san hadarin yana ne yana kiran ka kuma sai an yi da kai in dai kwana ka ne to wannan mutane ne sun fita saboda tsoron mutuwa faqala lahum allahu mutu fabatu bayan sun je inda suke ganin sun tsira sun kare fita a garin sai Allah ya ce musu mutu ku mutu famatu nan take suka mutu abinda ake hudu ke da ko sun ahaya sannan Allah ya rayar da su ba da samani ta ahi bayan shekaru takwas Allah sai ya dawo da su aw aksar ko fiye da haka Allah sai ya rayar da su bi du'ai nabi Hizkiyya da addu'ar wani annabi su mai suna Hizkiyya suna annabi ka ji sunan wani sabo ko Hizkiyya annabi ne bikasir al-mubala wal-qafi wa sukunin zai dai kisra ita hadin ba ta da dugo haka nan kuma qaf ita ma ana mata kisra da kuma sukun azali Hizkiyya fa ashu daha aka ce bayan Allah ya raya su sun rayu tsawon zamani kafin nan suka sake mutuwa kila aka ce Hizkiyya shi wannan annabi Hizkiyya din huwa zulkifl shi ne dai zulkifl haka wani kauli ya ambata salisu khulafa'i bani Isra'il wanda shi ne na uku annabawan da suka bi bayan annabi Musa alaihi salam karshen bani Isra'il ai akwai annabawa da suka biyo bayan annabi Musa alaihi salam Allah ya ce walaqad arsalna Musa bi ayatina ba wanda nake ne ba wanda Allah ta'ala ya ce sai annabawa suka ta biyo bayan sa to shi wannan annabi Hizkiyya shine da uku annabawa da suka biyo bayan annabi Musa alaihi salam na'am bayna huwa bayna Musa khaliqun tsakanin annabi Musa da shi annabi Hizkiyya ko wani annabi mai suna Kalib ko Yushau da kuma Yushau to shine na uku na'am wa yuqalu aka ce inna qaumahu asu da haran alayhi atharul maut mutanen nan nasu sun sha cin rayu tsawon zamani amma ana ganin alamar mutuwar tare da su duk da Allah ya raya su la yalbasuna sawban illa ala kal kafri ba sa sanya kowace da tufafa sai sai ta da kabal da kafir har tsawon zamanin da suka rayu ana ganin za ga alamar mutuwa da sun caka kaya sai kayan yanki dai dawo kabal da kafir wastamara fi asbabi kuma wannan alamar sai ta ci gaba a cikin har jikokin su ba abin sai ya tasiri kaza kira mun ga da dalili to haka dai aka fara amma ba ku dalili akai da das fa qala wallahu mutu sai Allah ta'ala ya ce musu ku mutu summa ahyaakum sannan bayan sun mutu Allah ya raya da su innallaha la ta'u fadlin 'alan nas lalle Allah ba bu cin falalai akan mutane humul kufa su ne kafirai walakin aksaran nasi sai dai yawayawan mutane kuma kufaru su ne dai kafirai ake magana la yashkurun ba sa godewa Allah bisa da mummi da yau wal qasr min dhikri haula manfar abbatan wadannan mutane tasjiul mu'mini domin karfafa gwiwar mu'minai alal qitali abisa yaqi abisa yaqi a sanya wa mu'minai gwiwa abisa yaqi da za a umarce su da shi nan gaba wanda za a kafa alai shi yasa ba kai adafin wannan kissan da kuma maganan jihadi saboda a sa musulmai barin gwiwa cewa zuwa yaki fa ba shi ne yake nuna mutuwa ba kamar yadda zama a gida ba zai magance mutuwa ba haka zuwa gurin yaki sau da yawa mutum zai je gurin yaki a kuma zuwa shi kuma ya dawo da ransa bai mutu ba to kaga wannan yana kana bukatar musulmai su samu barin gwiwa an gane wannan ko kin zuwa yaki baya maganin mutuwa kamar yadda zuwa bai kawo mutuwa sai kwana ya kare shi yasa ma masana tarihi suka ce yawancin jarumai ba su cika mutuwa a filin daga ba fitattun jarumai a tarihi Allah bai ce kaddara musu mutuwa a filin daga ba an gane wannan ko kamar yadda ya faru da wani sahabi mai suna Khalid ibn Walid sahabi ne kuma jarumi da komanda ne da yaki tun gabanin ya musulunta dama shi komanda ne duk yakin da ya jagoranta sai an yi galba Allah ya ba shi sanin makamar yaki kuma jarumi ne to amma Allah da ikon sa duk gwagwarmayar da ya shiga da kuma zube da Allah bai rubuta masa mutuwa a filin yaki ba sai dai dawo gida da jinya a ranar su an gane wannan ko har ma aroto yana cewa falana mata'ayunin jubala kar idan matsorata ce ba shi lokaci yana jinya yana kwance a gida mutuwar Allah ya kawo masa
abin yana tada masa hankali dole irin gwagwarmaya da aka yace diddikin sa ba inda zaka duba kwace ko sara ko shuka ko ina ta bore amma Allah bai kaddara zai mutu a wajen daga ba Allah ya rufa shi kuma koda jaruman da ke mutuwa a filin daga yawanci an fi musu kisan gilla sai dai a shammace su kawai eh haka ake musu yawanci a shammace su a musu kisan gilla ba dai a fito gaba da gaba ba yawanci haka ake dan mun duba kisan shahada sayyidina Hamza ai haka yafa wani bawa aka saka takanan aka tura shi dan ya kashe sayyidina Hamza yaje kwantan bauna ya harbe shi da bashi ya kashe shi wahashi wanda shi ma daga baya musulunta an gane wannan ko na'am Allah ta'ala ya ce wa qatilu fi sabilillah ku yi yaki a cikin hanyar Allah ayyul ilahi dinihi domin daukaka addinin sa ko musulmai ku yi yaki domin a cikin hanyar Allah domin daukaka addinin Allah wa alamu kusari annallaha sami'un alim lalle Allah bai ci ne da aka wani ku gaba da maganganun ku zantukan ku na daidai da sharri duka Allah yana yi alimul masani ya wani ku gaba da halayen ku fa mujasi ku Allah da muku sakamako akai duk abin da kuke aikata na Allah ta'ala ya ce man zallati yuridullahu qawdan hasanan akar man zallati yuridullahu qawdan hasanan فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا wane ne wannan wanda zai ba Allah ce bi faqi malihi fi sabilillah ta hanyar kashewa dukiyarsa batar da dukiyarsa ce hanyar Allah wa zai ba wa Allah race ta hanyar sallamar da dukiyarsa ya sadaukar da ita ya ciyar da ita a cikin hanyar Allah qardan hasanan rance mai kyau bi an yuntiqu lillahi azza wa jalla ta hanyar da zai ciyar da dukiyar domin neman yardar Allah madaukakin sarki an yi bi qalbin tare da dadin rai ciyar da dukiya domin jihad da dadin rai Allah yana neman ma zai ba da rance haka za mabukata duka yana cikin halifa ku bi sabilillah yawa a ciyar da mabukata kama daga marayu ne talakawa miskinai da matan da aka mutu aka bar su ba su da gata duka waɗannan ciyar da su yana daga cikin wato infaqu fi sabilillah kai hatta ciyar da iyali ba da ci ka ciyar da iyalin ka ba duka wannan nafaka ne da Allah yana ba da sakamako a kai to wane ne zai ba Allah da ciyarance mai kyau fa yudaifahu lahu adafan kaseera sai Allah ya duka ya rubanya masa lada duk rubanya ba mai yawa ninki mai yawa min asharatin ila aksara min sab'i mi'a tun daga goma har zuwa fiye da haka har zuwa sama da 700 Allah ya ce ruban ya lada tun daga goma zuwa 700 kama sai ya ce fil aya kuma da dero aya nan gaba akwai aikin da mutum zai a bashi lada goma akwai aikin da zai a bashi lada 700 akwai aikin da zai kuma a ruban ya masa ma dinka mai yawa kamar ce da dukiya domin daga fi Allah Allah yana ninka lada ninki mai yawa shine fayudaifahu lahu adafan kaseera sai Allah ya rufa masa ninki mai yawa Abdullah dan Mas'ud ya rawaita hadisi kamar yanda Sa'ad ibn Yusuf Abu Aziz ya kawo da tafin sa mai suna rijalun wa isamun hawla rasul litafi tarihi yace rawa ibn Mas'ud radiyallahu anhu Abdullah dan Mas'ud Allah kara masa da rawaito hadisi Allah yace lamma nazalat yayin da wannan aya ta sauka man zallati yuqridullaha qardan hasanan wane ne wanda zai ba Allah rance mai kyau bai bai fa hulahu adafan kaseera sai Allah ya dinka masa dinki mai yawa to da wannan aya ta sauka qala abu jahada sai wani sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya suna abu jahada yace ya rasulullah ya bautan Allah ya rasulullah ya manzon Allah qala ya rasulullah yace ya manzon Allah aw inna Allah ta'ala yuridu minna al-qarda yanzu Allah mutum sarki ne yake neman rance a gurin mu Allah yake neman mu bashi rance qala na'am yace eh ya abad da hada ya kai abu da hada haka ne Allah da yake neman bashi rance qala sai yace arani ya daka dona mun hadarka yana ga manzo Allah kala yace fa na wala sai annabi ya miƙa masa hannunsa kala sai yace fa inni aqaratu la aitan fihi 600 laqad yace na ba Allah rance wata gona ta ta dabine wanda akwai bishoyin dabino 600 kashe da na ba da ita rance ga Allah haji masu yi da gaske fa wa irin mu bane ana neman sadaka sai ya lani ba an samu canji in ya dauko 500 sai ya biya sai ya lani mota 50 ko 20 ita ne kudin sadaka ko sai sa da karu a kwatin masallaci da kyar kasan 500 ko 1000 20 ne 50 goma wani ma biyar zai jefa wani ma sai ya san tsohuwar darinsa ta kasa karbuwa a shagunan unguwa kawai sai ya jefa a kwatin masallaci haka wannan kai ma ka san baka yi abin da ya dace ba ko to shi abu da hada da ya tashi gonarsa ne ka ta fariyar gona akwai bishiyoyin da bidai 600 gona ce da yake samu arziki a ciki yace to ya manzo Allah ka tana baya fi sabilillah haji masu yi da sai ko to summa ja'a yamshi sannan yazo yana tafiya hatta atal haida asai da yazo wannan gona wa ummat da hada'i fihi wa iyad da matarsa ummat da hada da yaransa suna gona a lokacin ga da biran nan sun nuna ana ta kokarin fara amfana da su banada ha sai ya kira ta ya ummat da hada yace ya ce ummat da hada qala tace labbaika amsawarka qala sai ya ce ukhruji ki fita daga wannan gona yanzu ba ta ba bai sai an ba gari yanzu dai a take ce ya bada gonar fi sabilillah ba Allah ya ce sai je gona ya san matarsa da yara ce ku fita a gonar ku fita ukhruji ku fita qad aqaratu rabbi azza wa jalla wannan gona na bada ita rance ga ubangiji da wanda ya bada ku yanzu ba ta ba bane ku fita a gonar haji ba kamar yanda ya ce kana da kamfani ana ta aiki ka ce ka ba da shi fi sabilillah zuba na kawari kowa ya fita haji masu yi da gaske ko to abu ya alaro to wannan hadisi da tabara kuma rijal na hadisin sai ka ce wa qala zaid bin aslam a wani ruwaya kuma ta zaid dan aslam yace lamma nazarat yayin da wannan aya ta sauka banzal ladhi yuqidullah tardan hasanat wane ne wanda zai bawa Allah rance mai kyau qal abu tahada sai abu tahada yace sai yace fidaka abi wa ummi ya rasulullah ina bada fansar mahaifina da mahaifiyata gare ka ya manzana wannan lafazi ne da suke faɗa na nuna kauna ga annabi ba na zan iya fansan ka da mahaifina da mahaifiyata ya manzan Allah na'am inna allaha yastaqriduna yanzu Allah yake neman rance a gurin mu wa huwa ganiyun an qadi alhali Allah modaci ne ga barin rance ai kai da kanka ka san da Allah ce a bashi rance ba dan bashi rance bane ko akwai wata hikima a nan Allah modaci yahudawa ne saboda tsabar rashin kunya suka ce Allah wai baya ciyarwa ko suka zargi Allah da rowa Allah ya sauke suka ce inna allaha faqirun wa nahnu aghniya wai Allah faqi ne zo ne modata amma idan mai imani ya san Allah da yace a bada rai a bashi rance ba dan yana da bukata ba a kota yake ba to shine nan da shi Abu da Hada'i yace ya manzo Allah yanzu Allah ne yake neman rance a gurin mu alhali shi modaci ne gaba da rance kana na'am yuridu an yudkhulukumul janna jannata bihi ai yana nufin ne shigar da ku aljanna a dalilin rancen da za ku bayar kun je kima ko ka bayar ne Allah sai ya mata kuci da aljanna qala inni sayati inni aqaratu rabbi qardan yatmanu li bihi wa lisabiyati attahada ba'i aljanna yace to ni na bada rance ga wannan gonar domin Allah ya dace mu aljanna ni da yata mai suna da hada da iyali na duka ina fata Allah ya dace mu aljanna na bada wannan gonar kaga kyauta ta jarumta ko sadaka ta gaske yace ya ba a wata ruwa aka ce gonakan guda biyu ne ba ba ɗaya ba yace duka ya ba su fi sabilillah manzala sai ce a rike guda ɗaya saboda kuna samun abinci da kai da iyalinka ba ya ɗayan fi sabilillah sallallahu alaihi wasallam to kun ga wannan hadisi yana nuna mana irin yanda safai suka kai makura wajen musalta ubannin Allah su shaye da magani yanzu ne da an ce fi sabilillah take suke ba sai na wakar shi gaba ɗaya ma dukiyar sa yake zuwa kwace kome ɗaya ba ce gashi mai kamari a gida sai ya ce Allah da mallansa kuma Allah sai ya maida masa gurbi sai na wakar shi yake raba rabi ya kawo ko amma abu bakar shi gaba ɗaya yake kawo irin su Usman ko su gaba ɗaya ma daukar dawaiya ce gaba ɗaya idan an nemi taimako za a yi wata dawainiya sai ya ce shi ya ɗauka kawai duka ba zai to haka masabai suka rayu da haka mu rage ruwa mu riga ba da gudunmu addini daidai gwagwaro Allah sa mu dace Allah ta'ala ce wallahu yaqbidu Allah shi ne yake damkewa a fuska arziki an bada sha'u ga wanda ya ga dama ibtila'an dan ya masa jaraba an gane wannan ku Allah sai ya damke arzikin ya hana ka saboda jarabawa ai ka za ka yi hakuri ko ba za ka yi ba za ka gode ko ba za ka gode ba kasuwan da talauci ya motsa shi sai ya kama surutai na ba gaira ba da dai wai saboda shi ba shi da kuɗi ko sallar ma sai ya kiyaye ai shi ba shi da kuɗi ne ma a bacci za shi ai ka gaba da matsala ko wallahi ai in baka kuɗi ne ma ka bata kai sallah ko kai sai har da nafila ba kana addu'a to Allah yana damke arziki ne saboda ya ainihin jarabi bawansa ya ga zai yi hakuri ko ba zai yi ba waye ba su ta kuma yana shimfidawa ya wasiya hole mana sha yana yalwata arziki ya shimfida ga wanda ya ga dama imtihanan domin ya masa jarabawa kaga da arziki da rashin da talauci duka jarabawa ko shi talaka da Allah ya danke mar arziki yasa ya hana shi saboda ya jaraba shi zai yi godiya ko ba zai yi ba zai yi hakuri ko ba zai yi ba shi ma mai kuɗin da Allah ya shi kuɗa mai yarwata masa jaraba Allah ya masa zai godiya da ya yi taimako ya ciyar da dukiyar domin addinin Allah ko ba zai yi ba zai sauke haƙoƙin dukiyar ko ba zai sauke haka da talauci da arziki duka jarabawa ne kowanne mutum ya yi haƙuri da shi ya sarrafa ta yadda ya dace to Allah ta'ala zai mai sakayya shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ajaban li amril mu'mini inna amrahu kulluhu lahu khair ina sababu da ra'u sabara fa kana khairan lahu wa ina sababu da sarra'u shakara fa kana khairan lahu aw kama kana rasul yace al'amarin mu'mini yana da ban sha'awa in dai mutum mai imani to rayuwarsa akwai abin sha'awa idan cuta ta same shi sai ya hakuri hakan sai ya zama masa addini idan kuma yarwa da ya samu da arziki na wadata sai ya farin ciki hakan sai ya zama masa addini da aka dallamarin mu'mini babu asara gaba ɗaya da jinya da lafiya da talauci da wadata duka abin mu'mini shi yana alheri baya ubangiji tabbatar shi an gane ko da aka Allah shi ke shimfira arziki shi yake damkewa kuma duk wanda ga da wadata yana walwala Allah ne ga dama ya ba shi duk wanda ga shi a cikin kuncin rayuwa Allah ne ya yi ne wato jarraba shi wai ne turja'un kuma zuwa gare shi ake mai da ku bil akhirati alakhira bil basi ta hanyar tashi fa yujazi kun bi amali ku sai Allah muku sakamako da ayyukan ku Allah ya sa mu dace na'am sai Allah ya ce
alam tara ila al mala'i min bani isra'ila min ba'di musa id qalu li nabiyyin lahum إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عصيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين
فيما يأتي cikin abin da zai zo nan gaba issatu isra'iliya issa ne ta isra'iliya wato banu isra'il wani labari ta dullu ala wujudi tawhid kalimatul umma tadullu ala wujubi tawhid kalimatul umma, wanda kissa tana nuna hada kan al'umma ya zama al'umma ta dunkule a waje guda bi takadimi ra'isin sultani ta hanyar gabatar da wani shugaba na mulki a samu wani jagora tsayayye wanda za a dunkule ana masa biyayya wala yakfi siyadatu ruhiyya siyasa ai jagoranci na ruhi baya wadatarwa shi kadai kamar malinta ko ko tarbiya wannan ba shi kadai ke isarwa ba illa ma siyasata tarbiyya sai da sai an samu jagoranci na karfin zartarwa ai malami bai da iko ko amma an ka samu shugaba mai iya zartar da doka mai iko mai fawa to sai ka samu umma ta fi tafiya ne wala budda minhu ba ba to ba makawa sai an same su gaba daya a samu jagoranci na bangaren ruhi a san malamai ba su karantarwa suna gyara tarbiyyar mutane sannan a samu shugabanni kuma na iko na mulki duka sai an samu gaba daya wastimahu huma fi shakhsin wahidin aqwa wa aqdaru haduwar wadannan jagoranci guda biyu a mutum guda shi ya fi karfi kuma shi ya fi tasiri a ce sarki ne ko gwamna ne ga ilimin addini kuma ga karfin iko ai mulki dai ke ko sabana ce ga jahilci kuma ga karfin bawa to amma a ce duka biya da kayan ga ilimin addini ga tarbiyyar addini kuma ga karfin mulki hakan shi yafi tasiri eh wa aqdaru shi yafi karfi kuma yafi tasiri an gane wannan ko saboda karfin mulki yana da tasiri wajen gudanar da al'umma yasa wata magana ta sayyidina Usman ibn Affan Allah kara masa ya dace cewa inna Allaha yanzu bi sultani ma la yanzu bil qur'ani arwayto Umar bin Khattab shi ma ya irin wannan magana inna Allaha yanzu bi sultani lalle Allah yana hana faruwar ayyuka na zulubai ko ayyuka da ya haramta yana hana wannan ayyukan bi sultani da karfin mulki ma la yanzu bil qur'ani abinda bai hanawa da Qur'ani an fahimci magana kuwa ma'ana mutum mai raunin imani sai kai ta jama'ar aya da hadisai ba abinda zai sa a daina sako ko amma ana samun shugaba mai ƙarfi ba lokaci guda za a gudu ka ko ba gaba ne yanzu a ce wani gure yana ta bashi ana ta tsiya ana ta shiranci ko malami zai ce a ji tsoron Allah a daina kaza sai a rabu da shi amma da shugaba ya turo mota daya ta jami'an tsaro kai sojoji guda bakwai ba su tarwata kasuwa gaba ɗaya ko a tsaro zawa to shine karfin mulki yanda yake tasiri wajen hana barna ko ayan qur'ani ga mara imani ba ta yi a kare wa'azin a dade ana yi ba za a daina shi a cikin danci ba amma da shugaba ya sa abu ya ce kar ya ga wani a nan gurin daga yau wallahi ba za ka kowa ba nan da nan za a kori mutane da duka da kamu da dauri haka ana buƙatar a samu shugaba mai ƙarfi tsayayye to al'umma sai ta gyaru sai a bi abin da ya dace to shine wannan kissa da zamu karanta da ma da ya karanto a yanzu da zamu fassara insha Allah Allah ta'ala ya ce alam tara ilal mala'i min bani isra'ila shin baka yi duba ba zuwa ga wasu jama'a daga cikin bani isra'ila min ba'di musa bayan mutuwar annabi musa alaihi salam ai alam yatta idan muka shi idan muka sanin ka bai tike ba qissatihim wa kabarin gaba da labarin su da qissar su ana magana da manzo Allah labarin ka baka samu wannan labari baka ga wannan baka idan muka bai kai ga wannan sanin wannan qissa ba ma'ana jin hankali ne za a bashi labarin ne Allah sai yake janyowa tunanin sa idh qalu li nabiyyin lahum yayin da su waɗannan jama'a suka faɗa wa annabi wa huwa shabbi bin nasli harun suna annabi nasu kenan shamwe yana daga cikin zuriyar annabi harun alaihi salam shine annabi nasu suka ce masa iba aslana malikan ka nada mana wani sarki mana duqatin fi sabilillah wanda zamu yaki tare da shi domin daga bin Allah su da kansu suka nema a nada mai sarki za su yi jihadi ya jagorance su yi jihadi an gane ko tantazimu bihi kalimatina wanda kalmar mu za ta tsaru ta daidaita da shi yanzu shine jagora wa masa biyayya wa tarju ilaihi kuma ta koma zuwa gare shi kalmar mu guda daya ya zama an samu jagora guda ya jagorance mu domin mu jihadi domin daga dinin Allah قال النبي له سي annabi nasu yace hal asaitu akwai yuwar bil qasri wa qura bil qasri in kutiba alaykum al qitalu alla tuqatilu ta yuwa ba la'annakum mana asaitu shine la'anna akwai zamanin cewa ku idan aka wajabta muku yaki ba ba za ku yaki ba akwai yuwar haka wal istifham li taqrir al tawaqqu biha tambaya ne da ake tabbatar da abin da ake ji musu akwai yuwar a wajabta muku a dada sarkin a fannin ta yake kuma ku ji zuwa yaki haka na iya faruwa qalu sai suka ce wa malana allah nuqatila fi sabilillah me zai hana mu jihadi a cikin hanyar allah wa qad ukhrijna min diyarina wa abdina alhali kafin yanzu kafire sun fitar da mu daga gidajen mu da kuma ya wato gidajen mu yawa bi sabi yin wa qatlin ta hanyar kama mu da suka yi da karkashe mu da akai wa qadi fa'ala bihi zalika qawmu jalul alhali haqiqa mutanen wani mugun sarki mai suna jamita sun musu haka sun kore su a gidajen sun karkashe sun kama musu mutanen su ai lamani alana biru ai ba abin da zai hana mu mu wannan yaki ba wujudi muktadi ta da samu abin da ke hukunta yaki qala ta'ala sai Allah ya ce kaga yanzu su da kansu suka nema a nada musu sarki za su yi jihadi ya jagorance su an ce musu akwai yuwar fa a wajabta yaki kuma ku zo ba za ku yi ba suka ce ai ba abin da yana mu yaki ba shi kafin yanzu an karkashe mu an kore mu daga gidajen mu sun yi alƙawari za su yi biyayya a sarkin da za a nada musu sun yi alƙawari za su masa da'a a je a yi jihadi falamma kutiba alaihim al-qital yayin da aka wajabta yaki a kai tawallau sai suka juya baya an ga bayan yaki kaga tun ba ji koyi su suka ce a nada sarkin su suka ce za su yaki amma da Allah ya jabta musu yakin tawallau an suka juya baya gaban yaki wajabilu kuma suka nuna karaya suka nuna tsoro illa qalilan miru sai dai ɗan kadan daga su su ne kawai suka akura allazina abaran nahara ma zalimta su ne dai mutane kadan din nan da suka ketare korama tare da annabi zalimta sarkin da aka nuna da musu kai ba annabi ba sarkin da aka nuna musu zalimta kama sai a ci fil aya kuma da doran gaba wata aya wallahu alim bi zalimi Allah masani ne game da azalimi bai jazini sai mu sakamako wasa alan nabiyyu sai annabin nasu mai suna shawir ya musu addu'a ya musu ya roka musu Allah rabbahu ya roka musu Allah insana malakin cewa aiko musu wannan sarkin da zai musu jagoranci ayyaki kamar yadda suka nema fa jabahu ila irsali taluta to sai Allah ya amsa masa wannan addu'a ya aiko musu wani sarki mai suna Daluta aka amince da nadin sa a matsayin shi ne sarki shi zai zama sarki ya jagorance su zuwa wannan yaki domin a je a yi jihadi akwai babban kafiri ne wanda ya addabe su mai suna Daluta to wannan Daluta shi ne Allah ya da musu a matsayin sarki ya jagorance su su tafi su yaki dawa Daluta sunayen sun yi kama ko wannan Daluta shine sarkin da Allah ya da musu Daluta kuma shine babban kafirin da za a ji a yaka to yanzu dai abin da suka nema ya samu ga sarki an nada kuma ga jihadi an wajabta tun ba a je ko ina ba ba yawa sun karaya sun juya baya sun tsorata Allah ta'ala ce wa qala lahum nabiyyu sai annabi ya ce musu shine annabi Shamuel ko inna allaha qad ba'atha lakum Taluta malika to lalle Allah ya ayyana muku Daluta a matsayin sarki kamar yadda kuka nema to Allah ya nada muku ya amince da Daluta a matsayin jagora kuma sarki a gare ku ismuhu Shawib ibn Qais sunansa kenan bin auladi bin yami shi Dalutan nan daga shi ɗayan Binyamin ya fito ibn Yaquba dan annabi Yaquba alaihi salam dan uwa annabi Yusuf alaihi salam to shi daga wannan zuriyar ya fito shi Daluta wani kibin mai taluta da tori an masa lakabi da taluta ne saboda tsawon sa dogo ne yana da tsawo ke sake ce masa taluta an gane ko na'am malikan a matsayin sarki inna allaha qad ba'atha lakum taluta malika lalle allah ayyana muku taluta a matsayin sarki qalu suka ce anna yakunu lahu al-mulku alayna kaifa taya mulki zai zamo gare shi a kayin ya za a ce shine sarkin wana nu haqqu bil mulki min wal hadi mule muka bi sancanta da sarauta ya za wai sarauta kaga mutunci tun ba je koyina so shedan ma da su a cikin su ne za a rada sarkin sai Allah kuma ayyana wanda ba wanda shi tsambani da kaska ce taya zai zamo mai sarauta mai mulki a kayin ko alhali mulki su cancanta da wannan sarauta din innahu laysa min sittil mamlakati saboda shi bai kasance daga gidan sarauta ba shi ba daga royal family fito ba kaga lamarin Allah ko sai dauko wanda ba dan kowa ba iyansa ba kowa sai a ce shi ne sarki ko shi ne gwamna kuma da za ku ga Allah ya gada an fahimta ko da haka abin da yasa suka ki taluta wai bai fito daga gidan sarauta ba shi ba dan babban gida bane shi ba dan sarakuna bane shi ba dan royal family bane wannan nabuwa shi bai fito daga gidan annabta ba fal mamlakatu maksusatun bi sibti yahuda sarauta ta ke banta ga jikanin yahuda daga ya nabi yakuba akwai yahuda to sarauta jikaninsa su ne aka yi ta samu suna sarauta wa minhu dauda alayhi salam kuma nabi dauda ma daga wannan zuriyar ya fito zuriyar wa shi wannan yahuda din daga nan annabi dauda alayhi salam ya fito kaga annabi ne kuma sarki ne aka ɗansa sulaiman shi ma annabi ne kuma sarki ne wannan buwata bi sibti lawi annabta kuma ta fito ne daga zuriyar lawi duka fa suna cin banu isra'ila ibnu yakuba dan gida nabi yakuba da shi ba lawi zaka ji mai suna lawi ko to lawi sunan da ne daga shi ayyan annabi yakuba alayhi salam wa daluta lam yakum min adi hadain sibtain shi kuma dalutan da Allah ya damu sarki baya su waɗannan jikaro guda biyu shi ba gidan sarauta ba shi ba gidan annabta haka Allah ya gada ma yace shi ne sarki bal min walad bilyami shi yana daga shi ƴaƴan bilyami ne dukkanin zuriyar su dai ne ba gidan da ya reshi shi wannan dalutan daga shi gidan zuriyar bilyami ne ya fito wa kana da bagal shi kuma bilyaminu ya kasance macemi ne jibar fata yake me sunan sana baduku ko to shi sana sake shi ba sarki ba shi ba mai sarauta ba to daga gidansa Allah sai ta da wannan sarkin kuma ina ruwan Allah kuwa kuwa inda zai ko shi ga Allah fito da wani ba amma san famulin sa ba a ce ya ci sanata ya ci gwamna wani har shugaban kasa zai Allah ji ka kara rawo a wani tsohon karatun sa yace kuna nan a birnin Kano wata ran sai wani ya zo daga garin Konko sai ya mulke ku an yi kowaye ba da dadewa yayin wannan wa'azi tun 80s na kafa yace sai an samu wani daga kauyen Konko sai ya zo ya mulke a kan kuma sai gashi yayi mulki har yanzu kuma ana dama da zuwa kasa haka Allah yake mutum ba kowa ba gidansu ba kowa ba sai ya zama shine zai fito da gidan nasu gaba ɗaya to haka Allah yayi da haka shi daluta bai daga cikin zuriyar sarauta ko masu wani mulki haka Allah shi kakansa ko zuriyar su dukawa ne dukawa ne aura iyan ko kuwa makiyayi ne kakan nasa shi wanda ba duk sana'a ce ba kasanciya ko ba ma sana'a ba kasanci in dai sana'a ce mai tsafta da mutum zai ai ba illa bane ko ka so sai dan tashi zaki ka sai a ce wai dan mai baskare ko dan mai kaza ai wannan bai zama zaki ba ai yaban ka aka yan san baban ka ba zama banza ce ba ko dace ba a ce maka dan gidan dan kone ko dan gidan mai kaza wannan ba ai mu bare wallahi duk wanda yace ma dan mai kaza ka ce alhamdulillah dai baba na sar aiki ba shikenan ba ko dan magina ko dan kaza to su sun dauka hakan wai illa ne ka fito daga gidan wata sana'an da ba ta shahara ba dan ka zo ka dauka ka to kaga sun yi butulci a nan sun nuna ba su yadda da zaɓin da Allah ya ba. Su tsammanin su za a fidda sarkin ne daga babban gida, daga babban zuriya. Haka suka yi tsammani. Na, suka ce wa lallu wata sa'atan min al-mal. Kuma ga shi shi ɗaro ta ba ba shi yalwar dukiya ba. Kun ga wata illa ɗaya da suka kawo. Na farko bai fito daga gidan sarauta ba, na biyu kuma shi ba mai kuɗi ba ne. Yasta'inu biha ala iqamati ma, wanda zai amfani da ita ya samu taimako wajen tsaye da mulki. Daga shi ba mai wannan ba ne. Su zamanin su dole a samu mai sarkin ya zama mai kuɗi ne, kuma zuriyar sarauta ya fito. To shi kuma duka ba daga nan ba, Allah da ko shi ya ba shi. Buƙatuwar mulki zuwa ga adalci da tsoron Allah ta fi buƙatuwarsa zuwa ga dukiya. Gara ce wannan sarkin ba mai dukiya ba ne, amma mai adalci ne, mai tsoron Allah. Ya fi a ce mai hamshaƙin mai kuɗi ne, kuma ba tsoron Allah ba tausayi. Me amfanin dukiyar sa guri? Ba abin da za ta muku? Ba abin da za ta muku? To su zamanin su wai sai mai kuɗi za a ba wa sarauta. Allah ta'ala ce inna Allah astafahu alayhi wa iqtarahu lil mulki. Ai Allah ya zabe shi domin ya zama wannan sarauta, ya zama mai mulki. Alaikum akayum. Allah ne ya zabe shi. Ba zaɓin ku bane, zaɓin Allah ne. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yaktaru. Ubangijinka shi ke halitta abin da ya ga dama kuma ya zaba. Da haka idan Allah ya zabo shugaba to shi ya zaba. Ba ka da iko akan illa kai. Inna Allah astafahu alaykum, lalle Allah ne ya zabe shi a kayanku. Wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. To kaga wata baiwa da Allah ya ba. Kuma Allah ya kara masa yalwa. Eh wa zadahu bastatan, kuma Allah ya kara masa yalwa. Bisini wa sadi. Yawwa, khalqan ta wajen halitta. An si atin fil ilmi, Allah ya bashi yalwa wajen ilimi, wal jismi da kuma jiki. Baiwa biyu Allah ya bashi, ga ilimi kuma ga kyawun halitta da ƙarfin jiki Allah ya bashi. Yawwa, wa kana alamu bani Isra'ila yau ba ilimi. A wannan lokacin shi fi kowa ilimi shi bani Isra'ila. Kaga ilimi yana da tasiri ko? Shi fi kowa ilimi a cikin bani Isra'ila. Wa ajmaluhum, kuma shi fi kyawun halitta. Wa atamma khalqan, kuma fi cikar halitta. Ga ilimi kuma ga jirin jiki ga halitta. To haka bai wanda Allah ya bashi kenan. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Alhali ko Allah shi ke bada mulkin sa ga wanda ya so. Kaga shi mulkin na Allah ne ko? Yake ba ma ga wanda ya zama ya ga dama. Ita'ahu, wanda ya so ya bashi. La itrada alai, ba a cewa dan me. Kuskure ne a ce yau ga wanda ya zama shugaba, kana dan me zai zama shugaba. Ai shi ba ma san shi ba, ai shi ba ko ne ma a gare. To ina ruwan Allah? Ba a Allah itirari, ana bincike wai dan me za a yi kaza, ba a yi. Allah shi ya zaɓe shi, yana ba da mulkinsa ga wanda ya ga dama. Wallahu wasi'un alim, Allah mai rawar falala ne, kuma Allah masani ne. Ibn huwa ahlun lahu, ga wanda shi ne cancanta. Mulkin na Allah ne, mallakar sa ne. Yasa ce kulillahumma malikal mulki, ko tucin mulka man tasha'u, wa tanzihul mulka mimman tasha'u, wa tu'izzu man tasha'u, wa tudhillu man tasha'u, bi yadika alkhair, innaka ala kulli qadir. Mulkin dama na Allah ne, yake ba da shi ga wanda ya ga dama. To Allah shi yake da mulki, shi yake ba wa ga duk wanda ya ga dama. Wa qala lahum nabiyuhum, sai annabin nasu yace musu, shi wato annabi Shamuel, lamma talabu minhu ayatan ala mulkihi, yanda suka nemi ya nuna musu wata alama a bisa gaskiyar mulkin shi wannan sarkin da aka nada musu, taro ta din wace alama ne za su gani su yadda cewa shi ne sarkin da Allah ya zaba? Bani Isra'ila akwai taurin kai, har yanzu ba su yadda ba. Wai wace alama za a nuna musu yadda cewa shi ne sarkin da Allah ya zaba? Sai annabin nasu ya ce musu inna ayata mulkihi, lalle alamar mulkinsa, an ya'tiya kuma tabutu, shi ne wani akwati zai zo, wani babban akwati, as-sunduqu kenan, wani akwati. Kana fihi suwarul anbiya, wanda a cikin wannan akwati akwai hotunan annabawa, surorin annabawa. Anzalallahu ala adam, Allah ya saukar da wannan akwatin annabi Adam alaihi salam. Wastamarra ilaihi, sai ci gaba da zama a hannun ƴaƴan annabi Adam alaihi salam, a hannun su, fa galabahum, al-umalakatu sai waɗansu kafirai da ake kiran su da suna umalikawa suka yi garba a kayan su wa aka zo suka kwace wannan akwatin da suka yake su da suka yake bani Isra'ila suka kwace wannan akwatin wa aka zo minhum bi sababi ma waqa'a minhum min al-ma'asi suka kwace wannan akwati na mulkin da suka gada tsawon iyaye da kakanni saboda yawan zunubai da suke yi sai wannan kafirin suka yi garba akan su aka kwace akwatin nan wa fashu zina fihim kuma azina ta yaɗu a tsakanin su bani Isra'ila hatta ala qari'ati tariqi har akan hanya ana zina a lokacin saboda lalacewa shi yasa manzo Allah ya ce wata kun duniya wata kun nisa wata kun nisa ku ji tsoron duniya ku ji tsoron mata fa inna awwala fitnati bani Isra'ila kanat bin nisa har kun bala'in da ya sha bani Isra'ila kan mata ne da suka kama zinace da sai suka lalace suka tarwade gaba daya shi yasa duk al'umman da ta mai da zina abin ki to fa za ta lalace wallahi to abin da ya faru ce da rauni da ya same su suka lalace aka ci su da yaji sai aka dauke wannan akwati aka kwace wa kanu yastaftihu nabi ala adwihi sun kasance suna neman albarka suna neman nasara da wannan akwatin akan abokan gaba duk sanda za a yi yaki sai a zo da wannan akwati a filin yaki ana samun nutsuwa da wannan akwatin kuma albarkar akwatin sai ai nasara ko yaki to akwatin an kwace shi to shine alamar mulkin shi wannan sarki da aka nada akwatin zai dawo dawon akwatin shi da alamar shi ne sarkin da Allah ya tafi su yadda da shi ga gwarzo duk suna labarin akwatin ba akwatin ne mai tarihi fihi sakinatun a cikin wannan akwati akwai nutsuwa ga zukatanku ay tumaninatun liqulubikum akwai nutsuwa ga zukatanku bi rabbikum daga wajen ubangijinku wa baqiyatun mimma taraka alu musa wa alu harun kuma akwai sauran kayayyaki waɗanda wato annabi Musa alayhi salam da annabi Haruna suka saura daga gare su wasu kayayyaki na da Musa da annabi Haruna akwai a cikin akwati kamar sanda annabi Musa tana ci akwai sandar sa ko sananniya tana ci wannan akwati an gane wannan ko wa alu Harun da kuma iyalan annabi Harun shi annabi Haruna ay tarukahu abubuwan da suka bari kuma duka suna ci wannan akwati wani ya so ne na alu akwai takalma na alu Musa takalma na Musa suna ci akwati wasa'u da sandarsa tana ci wai mamatu Harun da rawan annabi Harun da yana ci wa qafizun min al-bani da ragowar ruwan darba wannan ruwan da ake saukar musu da zuba daga sama bare mun karanta kisan ko daga sama ake saukar musu zuba ta ciya da yan shila to duk akwai sauran wani abubuwa kaga kwace ne mai tarihi ko allazi kana yanzura dai wanda ke sauka a kayan su wa rusasun da kuma hutsatsarin alluna annabi Musa alaihi salam ta taura da ya zubar da su lokacin da yaje ganawa da ubangiji ko a lokacin da Musa same ni ya musu wani dan baraki suka kama hota wannan baraki ya jefar da alluna suka kakkare to su ma suna ci na tahmilul malaika shi wannan akwatin za a zo da shi malaiku suna dauke da shi haka akwatin zai zo wanda shine alamar mulkin wannan sarki daluta din daga inda amalikawan suka boye wanda suka ci su da yaki suka kwace akwatin to malaiku za su dauko wannan akwatin su dawo da shi shine alamar gaskiyar mulkin daluta annabi ya gaya musu haka inna fi zalika la'ayatan lakum lalle shi wannan akwai aya gare ku ai alamarki a kayan mulkin sa in kuntum mu'minin ku kasance masu imani fa hamalatul mala'ikatu bayna sama'i wal ardi sai ko ga akwatin nan malaiku sun dauko shi tsakanin sama da kasa suna gani aka sako da akwatin aka sako da shi wa hum yanzuruna al-hadith suna kallo ilayhi zuwa gani a idan su aka yi ba an ce ayin alamun gaskiyar mulkin daluta shi ne wannan akwatin zai zo wanda akwati ne sananne a tare ga sannan annabi Musa ta kalman sa rawar annabi Haruna ga sunan malaiku za su kawo akwatin sai ga su suna gari ana sakowa da akwatin hatta wata ato inda Dalut har aka zo da abata aka aje a gaban nan a gaban sarki Dalut suna gare mana kai ai littafin al'ai akwatin ya sako aka sako da shi aka aje gaban shi wannan sarki wanda wannan shine alamar sarautarsa a gaban su akai fa aqarru bi mulkihi sai suka yadda da mulkin sai sun yadda kawo musu akwatin shi yasa suka gamsu suka kamar da ake ba da sanda sarakuna ko idan ba mutun sarauta bayan wani lokaci sai a zo kuma ba shi sanda ai ana yi har yanzu ko wanda duk sarkin da ba ba sanda ba akwai alamar tambaya ko ba ko me zai faru ita wannan sandan shine kamar confirming aka ba shi yanzu ne an confirming da ya ba shi cikakken sarki haka ake yi ko da kuma nan ba da ruwa ne ko ana ba da sanda da alqur'ani ko akwai qur'ani da aka ce tun zamanin dan koriyo ya ba malan zaki to wannan qur'ani duk sarkin da aka nada da yanka za a ba shi wannan qur'ani sannan ga sanda kuma ga wuka ga kuma takobi hannun hannu yake tafiya kai wannan wukar ne ya faɗi ta sai yanka ne yasa ake cewa sarkin yanka ba na yankan yana da bawa idan mutum ya yi laifi da zamar haddi sarkin zai sa yake kansa haka tsarin dokar take haka sarautar ta samo sansara ku shi sarki ya kama karamin sarki bane yana da dama da zai shari'a ya hukunci in ta kama a kashe mutum ma zai ba da wanda ya ji a yanka shi shine ma nan ba da wani wukan da ake ga takobi an rata ya masa ga wuka ga sanda kuma an baya to kaga wannan sarauta ta tabbata ke to haka wannan akwatin da aka kawo aka sako da shi suna gani a idan aka zo gaban shi sarki Dalut aka aje to yanzu an yi confirming da su ya zama cikakken sarki duka sun yarda da sun ja sun ce za a ba shi mulki a kan mu bayan ba shi da dukiya ko shi ba dan sarakuna ba Allah ya ce ai ya zabe shi ne saboda ilimi da kuma karfin halitta karfin kaga wannan na nuna mana wannan qualities guda biyu ana so ga mai mulki ko ya zan mai ilimi ba jahili ba duk sanda aka ce mai mulkin ku jahili ne za a san matsala ko za a samu za a san matsala ilimin nan ko ya zama ilimi ne na addini da na zamani ba iya na zamani kawai ba iya na zamani abun kunya ne a kasan nan ka ji mai mulki amma faciya ba da kyar ba an yi wannan malamar ke ko faciya ba sai kaga abun bari na lakta na campaign zai dauko faciya amma ai ta jaye ta kyar take zuwa yanzu ne mulki za ku ba kuma a ce musulmi ne ya shekara ya fita tun a dore amma faciya ta gagara ba waje su tabbaci da su kuruhiya ba fatiya ba ake magana ba to ina maganar sanin haƙoƙi na shugabanci haƙƙin al'umma haƙƙin amma duk ba abin da ya dame shi to dole a samu tsoron Allah a samu mulki a samu ilimi sannan kuma a samu mai karfin jiki da lafiya ba daidai bane a ce a ba mutum shugabanci ko ba shi da lafiya sai a mulki zai gudana kwana ka da an ya subuta da shi ko an fita da shi ma a ƙasa ina mulki zai yi abu zai yi ba mulki sai da lafiya ko hidimar gidanka ne aka ce baka lafiya sai ka nemi masu hidima ko to wani a ce jiha kake riƙe baka lafiya ko ƙasar gaba ɗaya za a ɗauko ɗunguru ko a baka ko baka da lafiya to da haka ana son mutum ya zama lafiyayye mai ilimi kuma mai tsoron Allah sai ake so a ba wa mulki to kamar yadda Allah ya zaɓi shi wannan sarki a matsayin jagora da zai jagorance su je su yaƙi to darasi na gobe insha Allah za mu ji karshen kissa an fita za a je jihadi ya sa musu doka sharadi to wasu za su karye wannan doka za a barsu a baya ɗan kaɗan da suka rage da su za a ci gaba a je a yaƙi kuma a galba a je a kashe wannan azzalumin sarkin mai suna Jaluta Jaluta shi ne sarkin azzalumi Daluta shi ne sarkin jagoran da Allah ya rada musu za a je a kai farmaki a kafe wani insha Allah darasi na gobe za mu ga karshen kissa a lokacin Allah da ta tafi bin wakar ta daidai Allah ta rabu shi lada kusko yau na roƙo Allah ya mana kuwa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أهدنا فيمن هديت وآتنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من فتنة النار الآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من فتنة النار الآخرة اللهم اكفنا بهلاكك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك اللهم اكفنا بهلاكك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك اللهم آت نفوسنا تقواها ورك أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها وأقدر الحمد لله رب العالمين
Thank you.